الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Baraka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka mu da sake saduwa a wannan majalisi na fasara alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka, masallacin Indimi Islamic Trust a nan garin Maiduguri, jihar Borno. Yau muna biyu ga watan Ramadan, nawa nace ni? To, yau muna biyu ga watan Ramadan shekara 1442 bayan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya dace da 14 ga watan hudu shekara 2021 lissafin bature ko miladiya. Muna cikin suratul a'raf. Jiya mun karanta aya ta 189. Ba mu iya fassara aya ba, za mu sake karanta ta. Mu ci gaba daga inda muka tsaya. Badan Allah subhanahu wa ta'ala, هو الذي خلقكم من نفس واحدة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليلها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون.
نعم. Allah ta'ala yake cewa huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida, Allah shine ya halicce ku daga rai guda daya, wa ja'ala minha zawjaha, kuma ya halicci daga wannan rai zawjaha matarsa. Wa ja'ala anan ma'ana tana da ma'anar wa khalaqa. Ayatul Nisa ta fassara wannan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Anan Allah ta'ala yake cewa wa ja'ala minha, ja'ala yakan zo da ma'ana sayyara, yakan zo da ma'anar khalaqa, to anan khalaqa ake nufi. Wa khalaqa minha zawjaha, Allah ta'ala ya halicci daga wannan rai guda daya shine annabi Adam alaihi salam, ya halicci ummuna Hawwa'u daga gangar jikin annabi Adam alaihi salam, daga hagarkarinsa. To malamai suka ce wannan ya nuna cewa wato wannan baiwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala, wannan ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala, kasancewar Allah ta'ala ya sanya namiji da mace a jinsi guda. Daga jikin annabi Adam alaihi salam aka halicci ummuna Hawwa'u. Inda a ce mutum zai auri wanda yake ba jinsinsa ba, to zaman ba zai yiwu ba, ni'imar ba za ta tabbata ba. Yau a ce mutum zai auri dabba ko akuya ko jaki, kaga zaman auren ba zai dadi ba. To wannan yana daga cikin ni'imar Allah subhanahu wataala, ya zaba wa namiji mace daga jinsinsa, haka nan ya zaba wa mace namiji daga jinsinta. Saboda me rayuwar ta kyau, a ji dadin rayuwa a more ni'imar Allah subhanahu wataala. Kuma darasi na biyu da malamai suka ce za a koya daga wannan, wa ja'ala minha zawjaha, Allah ya halicci mace daga namiji. Anan waye ne reshe, waye ne asali, namiji shine asali mace ita ce reshi wannan na nuna cewa ita mace wani bangare ne namiji namiji shine tushe saboda haka rayuwar mace ba za ta kammala ba sai da namiji Allah ce layaskuna ilaha domin ya samu nutsuwa tare da ita hakan nan rayuwar shi namiji ba za ta cika ba ba zai samu cikakkiyar nutsuwa ba sai da mai sai da miji to wannan duk asalin halitta ma ga inda Allah ta'ala ya bambanta tsakanin namiji da mace namiji shine asali to shi yasa hukunci hukuncin shari'a na addinin musulunci to galibi za ga a namiji an bashi karfi saboda shine shugaba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'dihim bima anfaqu min amwalihim qawwamuna qawama anan da aka fara na shugabanci don bayar da za a yi gidan auren nan akwai shi kansa namiji akwai ita matar idan Allah subhanahu wataala ya kaddara za a hayyafa za a samu yara biyar yara goma to wannan tafiyar da za a yi ga uba ga mahaifiya ga yara a ce ba shugaba tafiyar za ta yi duk abin da nan adam zai yi jama'a suna haduwa ana sa shugabanci yau makaranta ce aka kafa akwai shugaba ko ba a gaba ne in kamfani ne aka kafa akwai shugaba in shago ne babba akwai manaja duk inda jama'a za su hadu za su yi wata harka wata mu'amala za a sa shugaba na babu shugabanci tafiyar ba za ta yi ba la yasluhu an-nasu fawda la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum sadu to shine a family institution anan mu'assasatul usra to aka ce namiji shine shugaba kuma da aka ce shine shugaba ba wai an sakar masa wata linzami gaba daya abinda ya ga dama zai ba an sa masa ka'idoji kamar da yake za a yi kamfani za a sa constitution da dokoki akwai makaranta za a sa shugaba headmaster akwai dokoki wanda za su yi guiding dinsa to haka ne namiji ya zama shine shugaba amma akwai ka'idoji an fahimta to ga anan ba cutar mace aka yi ba an yi ne saboda maslahar matar maslahar namiji da yaran gidansu da kuma al'umma gaba daya domin asalin halitta mun ka duba kamar da Allah ta'ala yace waja'ala minha zawjaha namiji shine tushe ita mace reshe ce wannan halitta ce Allah subhanahu wataala ya halitta haka Allah ta'ala ya kaddara kuma duk sanda mutane suka ce wannan tsarin da Allah ya tsara wajen halitta ma haka waja'ala minha zawjaha sunna kauniyya ce wajen sunna shar'iyya haka ne Allah ya shar'anta dokoki namiji shine shugaba saki a hannun mace namiji yake idan aka haifi da za a dangana shi zuwa ga mahaifinsa ko mahaifiyarsa zuwa ga mahaifi wannan sunna ce shar'iyya dokoki na shari'a haka Allah ga dama saboda wata maslaha duk sanda mutane suka ce ba su yarda da wannan ba namiji da mace duk ɗaya ne a gida ma'aurata kai ma shugaba matarka ma shugaba za a samu zama lafiya an taba yin shugabanci guda biyu za a ce wannan jihar Borno a ce gwamnoni guda biyu ne za a zauna lafiya Najeriya shugaban kasa guda biyu za a zauna lafiya ko ana tukin mota direbobi guda biyu ne direba ne ana tafiya direbobi guda biyu wannan ya ce a tafi 140 wancan ya ce 200 za a je wannan ya ce a tsaya nan wancan ya ce a can gaba za a tsaya za a yi tafiya saboda mai shugabanci shugabanni guda biyu ne to haka nan abin da turawa suke so yanzu ana so a dawo da shugabanni guda biyu a gidajenmu kai ma shugaba matarka ma shugaba to ina za su na lafiya to suka kawo wannan tsarin shasa idan ka je turai su america su ingila da sauransu tsarin auratayya tsarin na usura na gida ya rushe da ba rushe da mahaifin shi za ka haifi da ma sai ya tafiyarsa ya gama rayuwarsa bai waiwaye ka ba yarinya ta girma ta rabu da iyayenta saboda me tsarin da aka tsara ne cewa namiji shine shugaba ya ba da tarbiya ga yaransa da matansa a bi tsarin Allah aka ki wannan duk shi yasa suke fama da matsaloli da kutuntuni iri-iri na abin da ya shafi auratayya to abin da kawo wannan maganar duka fadin Allah subhanahu wataala wa ja'ala minha zawjaha hatta wajen halitta Allah ta'ala ya sanya namiji shine asali shine tushe kuma dan wata hikima Allah ta'ala yayi wannan din. Buku gani ba misali su kansu turawa da suke cewa a daidaita tsakanin namiji da mace. Yanzu misali ko a sa siyasar Najeriya ake cewa 30% sai an ba mata duk matsayi, aka raba kashi 100 30% a ba mata da sauransu. In ka je Turai irin su America su England, in ka duba cabinet din su, mukamai manya-manya wanda suke rike da mukamai manya-manya daga cikin mata nawa ne? Ka duba ministocin America, mata nawa ne a ciki? Ka duba ministocin Ingila, mata nawa ne a ciki? Manya-manya mukamai mata nawa ne a ciki? Kawai yaudara suke, suna so su fara da addinin musulunci ne, ba wani abu bane. Da sun san tsarin addinin musulunci na kiyaye mace zai tsare mata mutuncinta, ba za ta yi tsagirinci ba, ba za ta yi fajirci ba, za ta tsare mutuncinta ta zauna a gidanta, ko za ta fita aiki ma da tsari irin na addinin musulunci, za a tsare mutuncinta. Wannan ne ba sa su. To yana da kyau musulmi matukar ya yarda da Allah, da ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yarda da wani hukunci da Allah ta'ala ya shabanta. Allah ta'ala ya ce wa yaskuna ilaiha, domin annabi Adam ya samu nutsuwa tare da ummuna Hawwa wanda Allah ta'ala ya halicce ta daga gare shi. Kuma kamar yadda muka yi bayani, namiji bai samu cikakken nutsuwa ba tare da mace ba, ta fuskoki da dama, ba sai ta hanyar biyan sha'awa irin na dan Adam ba. Wanda yake bayar da iyali in shiga gida irin yadda yake ji, da wanda yake mai iyali idan ya shiga gida daban suke. Ba maganar biyan sha'awa ba ne, inda biyan sha'awa ne misali yanzu Turawa ba ana biyan bukatar ta hanyar zina ba. Ana ai mutum zai iya biyan sha'awa irin ta Adam ta hanyar zina, ko ba haka ba ne? Amma irin nutsuwa da zai samu a gidansa na aure ba zai samu ta hanyar zina ba. Ta yi ya kawo mace ba ta aure ba, ya ajiye a gida su kwanta su tashi tana masa girki komai, amma da ke ba aure ba ne, wani nutsuwar babu. Wani nutsuwar ana samu ta hanyar aure, saboda Allah ta'ala yana sa albarka, domin shi ya halitta ku, shi ya shar'anta auren, kuma ku zo kun yi kamar yadda Allah ta'ala ya ce sai samu ku albarka, ku samu nutsuwa. Ana samu wannan nutsuwan ne idan wato wajen neman auren shi kasa namijin ya auri ya zabi matar da ta dace, hakan ita matar ta auri ta zabi namijin da ya dace. Kuma duk Allah ta'ala ya bayyana wa a dunkule a cikin Alkur'ani, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, in zaka auri mace aka ce akwai wadda take na da kyawu don wanda za a aure ta, akwai wanda tana da nasaba ƴar suwa ne don wanda za a aure ta, ko tana da kuɗi tana da dala ga aure ta ba matsalan cefa ne ka huta don wanda za a aure ta, akwai wanda ke za a aure ta saboda addininta. Sai manzon Allah ya ce me? Fadhfar bi zati din tariba jadaka, tana za a samu nutsuwa. To haka nan ita ma matar wanda zai aure ta, ta dubi ma'abucin addini da halaye. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, amma idan mace ta aure namiji saboda dukiya ko saboda wani matsayi ko wani abu, wata ran dukiyar za a zo a rasa. Ana samu wannan da yawa, mace za ta aure ka saboda dukiyarka, akwai motoci, akwai manya-manyan gidaje, akwai direbobi na hidima, ta dukiyar na tafiya shi ke nan sai ta yaji ta koma gidansu, ta je yanzu ai ta gaji da wannan zaman gidan, duk juyin da za a yi ba zai yi ba, dama ta aure ka ne saboda dukiya, yanzu kuma dukiyar babu. To irin wannan auren ba za a samu nutsuwa ba, nutsuwa wanda Allah ta'ala ya ambata. In ana samu a samu nutsuwa, sai idan wajen neman auren ma an zabi mace wadda ta dace, ita ma mace ta zabi namijin da ya dace. Kuma idan an zo an yi auren bisa ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ka ji ka auren mara addini, wajen neman auren ma sai da aka saba wa Allah. Akwai pre-marriage pictures, ta bayyana tsirecinta, ka kama jikinka, ka kama jikinta, kun zo kun yi aure, a kun zo kun yi hoto, ina ma kun bari a wurinku, sai kuka nuna wa duniya gaba ɗaya, an sa a Facebook, an sa TV ana talla, ta bayyana tsirecinta, ka rungume ta, ta rungume ka, baka aure ta, babu aure a tsakaninku. Sannan kuma zai aure kuma a zo a tara mutane a yi rawa a kida tsakanin mata, cuɗanya tsakanin mata da maza, a sabi Allah, aiwa Allah ta waye, sannan a zo a yi aure, sai ka ji auren ba zai albarka ba babu nutsuwa da Allah ta'ala nutsuwan da Allah ta'ala yake ba za a samu ba saboda haka sai an kiyaye sunna kauniyya sannan kuma an kiyaye sunna shar'iyya kafin a samu nutsuwa da Allah ta'ala ya ambata sai Allah ta'ala yake cewa falamma taghashaha yayin da ya sadu da ita taghashaha ma'ana ya sadu da ita kinaya ce na jima'i kuma wannan ladabi ne Allah ta'ala yana karantar da mu ladabi abin da shafi mu'amala tsakanin namiji da mace ba cika san a fito baro-baro a kama sunan abin ba sai ya kama dole saduwa kwanciya da iyali rufe kofa duk wannan lafuzan ana nufin mai saduwa da iyali to Allah ta'ala ya amfani da kinaya hamalat hamlan khafifa ta dauki cikin yaron ciki ma'ana ciki mara nauyi a lokacin farkon ciki dama za a fara da nutufa mace sanda nutufar namiji ya shiga da nutufar ta suka hadu a cikin mahaifa ba ta jin komai har a kwana 40 wannan nutufar ta koma ta zamanto jini daga jini gudan jini ya zama tsoka duk wannan ba ta jin mai nauyi tana harkokinta normal ta tashi ta zauna ta yi girki ta yi tafiya ta yi komai ba matsala an gane famarrat bihi ta ci gaba da wannan cikin tana harkokinta shine ma'ana istamarrat bihi ta ci gaba da wannan cikin tana harkokinta kamar ba ta da ciki babu abin da ke damunta falamma asqalat yayin da ta yi ciki ta yi nauyi falamma dakhalat fi siqal da ta yi nauyi yaushe za ta yi nauyi idan cikin ya yi nauyi galibi ana samun wannan ne idan ya kai wata biyar ko fiye da haka to a lokacin ana tashi sai an dafa za a zauna da kyar wani abincin ma ba zai yi a ci ba wani abincin ba ta so wani abincin ba ta so wani sa duk ba ta nemi abin da yake al'adan sai ma ba a cinsa to haka nauyin yana karuwa nauyin yana karuwa nauyin yana karuwa har ya zamana kwanciyar ma da kyar wani sa ta kwanta gara ta zauna akan ta zauna gara ta kwanta a rasa kwanciyar za a yi ko zaman za a yi an ji dabda haihuwa domin cikin ya yi nauyi to shi yasa iyayenmu mata abin tausayi ne dole a tausaya musu to shi yasa Allah ta'ala wato ya girmama haƙƙin iyaye musamman na uwa Allah ta'ala sai da ya bayyana da ya ce a girmama iyaye a kyautata musu sai Allah ya ware uwa ta faɗi irin wahalar da ke shi hamalatu ummuhu kurha wa wadatuhu kurha ta dauki shi a ciki da wahala ba ta ci saboda kai wani sa'an ta ci saboda kai ta kasa bacci saboda kai wahalhalu iri cikin ya riga ya nauyi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wato sai da ya sanya haƙƙin uwa wato ya ribanya haƙƙin mahaifi har sau uku wani hadisi mutumin nan zai tambayi mahaifi sallallahu alaihi wasallam waye ne wanda yana da haƙƙi a kai na in kyautata masa mahaifiyarka sai wa mahaifiyarka sai wa mahaifiyarka sai wa a karo na hudu tukuna ka ce me mahaifi to shine Allah ta'ala ki ta falamma asqalat da ta yi nauyi saboda cikin ya yi nauyi to shi yasa duk wanda ya wulakanta iyayensa ba zai kai labari ba Allah ta'ala a nan duniya ma sai ya nuna masa ba sai an je lahira ba da'awa Allah rabbahuma sai suka roki Allah ubangijinsu suwa kenan namiji da mace annabi Adam da Hawwa kenan an gane a wata fassara la'in ataitana salihan idan ka bamu la'in wannan lam muwatti'a lil qasam qasam din an shafi ma'ana lalle wallahi ataitana ka bamu ya ubangiji mu salihan da lafiyayye da mai amfani wasu malamai suka ce salihan ana nufin anan zakaran namiji yani zakaran salihan waladan zakaran salihan namiji nagari lafiyayye mai amfani idan ka bamu lana kuna da min shakirin lalle tabbas za mu kasance daga cikin masu godiya akan ni'imar da ka yi mana ya Allah subhanahu wa ta'ala anan malamai sun yi fassara guda biyu farko aya ta da magana akan me annabi adam alayhi salam wallazi khalaqakum min nafsin wahida وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها damiri zai koma wa akwai damiri mustatir falamma taghashaha nabijin kenan ba ha kuma damiri zai koma ga ita matar zahiri kuma ana nufin wa annabi adam alaihi salam da ummuna hawwa haka wasu malamai suka ce an gane suka ce haka siyakin ya nuna dan ana magana ne akan annabi adam alaihi salam kuma an samu asar daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fassara cewa abin nufi da wannan aya annabi adam alaihi salam an gane kuma an samu hadisi daga samura bin jundub daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imamu tirmidhi da imam ahmad da al-hakim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa annabi adam alaihi salam bayan sun sauka duniya falamma taghashaha wannan yayin da ya sadu da ita wani a duniya kenan sai wato ummu na hawa in ta yi ciki ta haihu cikin baya zama yaron sai ya rusu idan ta yi ciki ta haihu yaron sai ya rusu yaron baya zama to shine sai iblisa yazo ya same ta kin ga jin san da kika haihu dan baya zama barin baki wani lakani idan kin yi amfani da shi duk dan da kika haifa dan zai rayu sai ya ce da ita idan kin haifi wannan da wannan cikin da kika yi kiki lashi ki sa masa suna Abdul Harith wasu suka ce Al Harith suna ne na Iblis ma'ana bawan Iblis baba kana ba Abdullahi ba ba Abdurrahman ba ba bawan Allah bakin to ki sa masa wannan suna idan ki sa masa wannan suna idan ita aka haifi dan dan zai rayu sai Ummu Hawa da Annabi Adam suka sa musu wannan suna da ta haihu sai wannan dan ya rayu bai mutu ba wasu malamai suka ce Annabi Adam ake nufi da wannan aya a to amma iskali anan shine falamma atahu masalihan ja'ala lahu shuraka'a yayin da Allah ta'ala ya ba su da nagari kamar yadda suka roka ja'ala lahu shuraka'a suka sanya wa Allah abokan tarayya fi ma atahuma cikin abin da Allah ya ba su dangane ne da Allah ya ba su suka yi wa Allah shirka maimakon su sa masa suna wanda ya dace suka sa masa suna mai Abdul Harith ma'ana bawan shaidan bawan Iblis to ya kuma annabin Allah annabi Adam alaihi salam zai yi shirka kawo na babban iskali ne to shine suka ce a'a anan ba wai ana nufin shirka ta bauta ba a'a shirka wajen yi wa shaidan da'a wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara cewa suna halatta musu abinda Allah ya haramta sannan kuma suna haramta musu abinda Allah ya halatta wannan shine bauta musu to shine malamai suka ce shirka anan ba wai ana nufin sun yarda cewa wannan dan nasu ya zama wata bawan iblisa ba ko kuma iblisa ya cancanci a bauta masa ba wannan suke nufi ba a'a da suka bi umarnin shaidan suka bi umarnin ko kuma shawaran shaidan sai ya zama to a shirka an samu riwaya daga Ibn Abbas wanda Ibn Abi Hatim ya rawaito yake cewa ma ashraka adam annabi adam bai shirka ba inna awwalahu shukrun farkon al'amarinsa godiya ga Allah ya roki Allah Allah ya bashi da kuma ya gode wa Allah shi annabi Ibrahim annabi Adam alaihi salam to wannan maganar da ake yi na karshe wa akhiruhu mathalun darabahu liman ba'dahu misali ne Allah ta'ala ya buga ga fadin Allah subhanahu wa ta'ala fa ta'ala Allah amma yushrikun wannan ana magana ne da mutane na baya zuriyarsa amma shi annabi Adam wato bai yi shirka na bauta a dangane da wannan da da Allah ta'ala ya ba su ba wannan ita ce fassara ta farko suna ganin cewa wannan annabi Adam ake nufi daga farkon aya har zuwa farin Allah na kuna min shakirin falamma atahu masalihan har zuwa nan duk ana nufin annabi Adam ne amma shirka da aka fada ba wai shirka na bauta ba shirka da suka yi shine suka bi suka karbi shawaran shaidan an fahimta fassara ta biyu wasu malamai suka ce farkon aya huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha duk wannan annabi adam ake nufi amma falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan har zuwa karshen aya ta farko da ta biyu duk ana nufin zuriyarsa ake nufi an fahimta sun kafa hujja da dalilai domin aka shin ayan Allah ta'ala yake fa ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya daukaka gabar abinda irin shirkan da suke ana magana ne da jami'i inda annabi Adam ake nufi da Allah ta'ala zai ce fa ta'ala Allahu amma yushrikani an gane tunda Allah ta'ala yake ce da'a wallahi rabbahuma an gane ja'ala lahu shuraka an gane to shine suke cewa inda annabi Adam ake nufi to Allah ta'ala da yace ta'ala fa ta'ala Allahu amma yushrikani sannan suka ce wannan salwa ne na larabci ta yi a fara magana da wani mutum kuma daga baya kuma a fuskantar da zance zuwa ga wani abinda wani yayi a dangana zuwa gare shi wannan falamma azqala da'a wallahi rabbahuma ana magana da zuriyar annabi adam ana samu daga cikin zuriyar annabi adam alaihi salam daga cikin mushrikai wadanda idan matarsu ta yi ciki matarsa ta yi ciki sai su roki Allah subhanahu wataala imma roko na harshe ko kuma su yi buri a cikin zukatansu idan Allah ya kare wannan ɗan nasu wannan matarsa ta haifu aka samu ɗa lafiyayye to za su gode wa Allah akan wannan ɗa ana samu daga cikin mushrikai wannan da yawa wai dai kuma Allah ta'ala ya ba su su yi wa Allah shirka ta hanyar sanya wa ɗan suna na kafirai irin su Abdul Uzza irin su Abdul Lat ana samun wannan cikin kafiran Makka da yawa a da sai su yi wa Allah shirka da wannan ɗa shi wannan ake nufi amma to ya aka yi aka kawo da sigar damiri kamar damiri na mutum biyu kamar ana fahimtar annabi Adam alaihi salam suka ce wannan abu ne usulubi ne na alkur'ani wani sa'ilin iyaye su yi aiki a dangana ga yaransu wani sa'ilin jikoki su yi aiki a dangana ga iyayensu misalin iyaye su yi aiki a dangana ga yayansu labarai da Allah ta'ala ya bayar a cikin suratul baqara dangane da banu isra'ila Allah ta'ala a gurare da dawa da dama yake cewa wadallalna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna was-salwa wannan damirin yana koma ga yahudawa suke zamanin manzon Allah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma aikin nawa Allah ta'ala yana magana da iyaye yana nufin iyayensu ne amma an dangana damiri zuwa ga wurin da suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idh qultum ya musa lan nu'min laka hatta nara Allah jahratan wa idh qultum lokacin da kuka ce ana magana da banu isra'ila zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan zance ba su suka faɗa ba iyaye su ne suka faɗa amma Allah ta'ala ya dangana wannan aikin zuwa gare su an fahimta to haka nan anan falamma asqala da'a wallahi rabbahuma la in ataytana salihan lanakunanna min ash-shakirin falamma ataahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a ana nufin ma'aurata guda biyu a cikin zuriyar annabi adam alaihi salam a kowane zamani a kowane lokaci ana samu wannan wadanda idan Allah ya ba su da idan matarsa ta yi ciki sai su roki Allah Allah ya ba su da nagari idan Allah ta'ala ya ba su da nagarin kuma su koma su yi wa Allah shirka amma Allah ta'ala ya dangana wannan ga annabi adam da yake aiki ne na zuriyarsa amma ba annabi adam ne ya yi ba an fahimta suka ce wannan salo ne na alkur'ani a wata ayar Allah ta'ala yake cewa walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam muka halicce ku muka suranta halittar ku amma duk ana nufin waye muka halicci babanku adam muka sawwara halittar muka suranta halittarsa amma an dangana da miri ko an kawo da miri an dangana zuwa ga zuriyarsa amma kuma ana nufin annabi adam alaihi salam to haka nan abinda zuriyarsa suka yi Allah ta'ala ya dangana zuwa ga annabi adam alaihi salam amma ba annabi adam ake nufi ba kamar muqaddima ce aka yi aka fadi annabi adam inda Allah ya halicce shi kuma yadda ya halicci matarsa daga gare shi sai kuma daga baya Allah ya bar wannan zance ya koma kan zuriyarsa suka ce abin da yasa za a yi wannan fassara annabi adam alaihi salam annabin Allah ne ya kamata a wanke shi daga duk wani nau'i na shirka ko da karamar shirka ce baya dacewa annabin Allah a ce shaidan ya zo ya bashi shawara ya sa wa donan ɗansa suna Abdul Haris bawan shaidan ya daye wannan ba yadda za annabin Allah ya yi wannan bai dace da annabin Allah ba wannan fassara ta fi dacewa da matsayin annabi Adam alaihi salam sannan suka ce hadisin da aka kawo wanda samura ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sunan Tirmidhi da Imam Muslim na Imam Ahmad da Al-Mustadrak na Hakim suka ce wani hadisin bai inganta ba kuma asar da aka samu daga sabon manzon Allah suke fassara wannan ayar cewa annabi Adam ake nufi ana kyautata zato cewa san doko ne daga bunun Isra'ila tunda akwai sahabbai da suka musulunta daga cikin Yahudawa sannan kuma an samu daga cikin tabi'ai waɗanda suke rawaitowa daga bunun Isra'ila to suka rawaito wani sa'ili asar daga bunun Isra'ila Isra'iliyat ba tare da an nuna cewa daga Isra'ila aka dauko ba to sunan malaman da suka tafi akan wannan fassara suka ce wannan fassara ce da aka dauko daga Isra'iliyat ba za a dogoro da ita ba suka ce Al-Hasan Al-Basri ya fassara ayar da fassara ta biyu kuma ambata kuma wancan hadisi da aka rawaito shine ya rawaito daga cikin samura amma yayi wa ayar fassara wadda ta saba wa hadisin da ya rawaito inda hadisin ya tabbata Al-Hasan Al-Basri irin matsayinsa da limancinsa a cikin addinin musulunci ba zai bar aiki da hadisi ya fi ra'ayinsa ba wannan ya nuna cewa hadisin da ya rawaito bai inganta ba saboda haka suka karfafi cewa abin nufi anan huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha duk wani annabi adam ake nufi amma falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarat bi falamma athqalat da'a Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna min ash-shakirin har zuwa falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma ba annabi adam da hawwa ake nufi ba a ma'aurata guda biyu daga cikin zuriyar annabi adam alaihi salam ana samu a kowane lokaci a kowane zamani daga cikin ma'aurata waɗanda idan matarsa ita matar ta yi ciki sai su roki Allah su yi fata ya Allah ka in ka ba mu ɗa lafiyayye ya fita lafiya ɗa mai amfani za mu gode maka a kowane ni'imar sai idan Allah ta'ala ya kaddara matar ta haihu aka samu ɗa lafiyayye mai amfani sai su koma suna yi wa Allah shirka dangane da wannan ɗa in ma sa masa suna irin su Abdul Uzza Abdullahi ko kuma su kai yaron gurin gumaka ya zama mutum mai hidima ga gumaka kamar yadda yake a jahiliya ana yi Imam Ibn Kathir ya fassara wannan ya rinjayar da wannan fassara haka da Imam Ibn Juzai ya daga cikin malaman Malikiya haka na Imam Muhammad Al-Amin Shaqiqi duk sun rinjayar da wannan fassara suka ce wannan fassara ta fi dacewa da matsayin annabi Adam alaihi salam an gane falamma atahuma salihan da Allah ta'ala ya ba su da lafiyayye wanda zai amfane su ja'ala lahu shurata'a sai suka yi wa Allah suka sanya wa Allah ta'ala shurata'a abokan tarayya a wata kira'ar ja'ala lahu shirkan ma'ana shirik to malamai suka ce da guda ɗaya ne Allah ya ba su falamma atahuma salihan amma Allah ta'ala yake ja'ala lahu shuraka'a to wasu malamai suka ce wani sa'i akan yi itlaqin jam'i amma ana nufin mutum ɗaya ne alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum alladhina qala lahumun nasu mutum ɗaya ne ya faɗa musu saboda haka akan yi itlaqin jam'i amma kuma ana nufin mutum ɗaya fi ma atahuma cikin abin da Allah ya ba su da da Allah ta'ala ya ba su mai hankali ne kuma mara hankali ne da da Allah ta'ala ya ba su idan mutum ya samu da mai hankali ne kuma mara hankali ne mai hankali ne to idan ana magana akan sa wani ismu mausul in za a kawo ma za a kawo ko man za a kawo man za a kawo Allah ta'ala yake fi ma atahuma cikin abin da ya ba su cikin wanda ya ba su ko cikin abin da ya ba su dangane da wanda ya ba su to malamai suka ce fi ma anan ana nufin kyauta ma ma'ana kyautan da Allah ya musu kyauta na da da Allah ta'ala ya musu wasu malamai suka ce a'a yaro san da yana karami jariri da aka haife shi ai kamar baya da hankali ne a lokacin baya da hankali bai san inda yake ba saboda haka zai yi ai amfani da ma sai Allah ta'ala yake cewa fa ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya daukaka wato gabarin shirkan da suke wa Allah subhanahu wata'ala kafiran makka da sauran kafirai a kowane zamani ana samu idan Allah ta'ala ya musu ni'ima na ɗa suna yi wa Allah ta'ala shirka dangane da wannan ɗa da Allah ta'ala ya ba su Imam Ibn Jarir Tabari wajen fassarar salihan dana gari shi ya fassara as-salah anan bi ma'ana al-umum da ba mai amfani kawai ba ba lafiye kawai ba a da salihi ina nufin na kowane bangare duk ma'anar salahi domin salahi shine kishin fasadi ma'ana da lafiyayye mai amfani mai hankali mai biyayya ga iyayensa duk wani ma'anar salahi ya shiga cikin wannan kuma wannan ayar za a yi istinbati da gaske idan mutum wato matarsa ta yi ciki ko tun kafin matarsa ta yi ciki ya roki Allah subhanahu wataala Allah ya bashi ɗana gari kuma da annabi Ibrahim alayhi salam ya addu'a rabbi habli min as-salihin haka annabi Zakariya alayhi salam da yaso Allah ta'ala ya bashi zuriya rabbi habli min ladunka durriyatan tayyiba haka nan wajen fadin Allah subhanahu wataala da nakunanna min ash-shakirin lalle wallahi tabbas za mu kasance daga cikin masu godiya ga Allah ana fahimtar cewa mutum ya zamanto mai godiya ga Allah subhanahu wataala musamman idan Allah ya masa ni'ima ta da ya gode wa Allah annabi Ibrahim alayhi salam yayi addu'a Allah ya bashi zuriya Allah ya bashi Isma'il da Ishaq sai yana ta addu'a yana godiya alhamdulillahi alladhi wahaba li al-kibr Isma'ila wa Ishaqa wana godiya ga Allah subhanahu wataala ta shafi abubuwa da yawa ka gode wa Allah akan ni'imar da da Allah ya baka kuma babban godiya da ake so idan Allah ya azurta ka da da to ka tabbatar da cewa wannan da ya samu kyakkyawar tarbiya anan ne ka soki haƙƙin Allah anan ne ka yi wa Allah godiya wadda ta dace ka tarbiyyatar da shi akan imani da san manzon Allah da san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bawa da mai biyayya ga Allah mai biyayya ga iyayensa kuma a wannan ayar aya ta farko da ta biyu za mu fahimci cewa Allah ta'ala yana so ya nuna mana Allah madaukakin sarki yana yi wa bayinsa ni'imomi da dama su su yi fatan ni'imar su roki Allah ni'imar Allah ta'ala ya ba su amma bayan su samu ni'imar sai su kaurace wa ni'imar Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala yana nuna mana wannan hali ne na kafirai bai kamata musulmi ya zamanto haka ba duk sanda Allah ta'ala ya yi maka ni'ima sawa'un kai kai addu'a kai roƙo Allah ya baka ko ku ba tare da addu'a ba Allah ya baka ka zamanto bawa mai godiya ga Allah subhanahu wataala da'a wallahi rabbahuma ta yi mutum ya ce in dai wannan mushrikai ake nufi daga cikin zuriyar annabi Adam alaihi salam ta yaya za su roki Allah to kamata mu san cewa kafirai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadda da rububiyya ta Allah subhanahu wataala wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah sun san cewa Allah shine ya halicci sammai da ƙasai saboda haka babu mamaki idan wata bukata ta taso su roki Allah subhanahu wataala bilisanil maqal ko bilisanil hal imma su budi Allah su roki Allah subhanahu wataala ko a cikin zukatansu su yi ta fata idan Allah ya yi mana kaza wannan manu'i ne na addu'a wani sa'ilin ma suna fito suna roƙon Allah subhanahu wataala fa idza rakibu fil fulki da'a Allah mukhlisina lahu din wani sa'ili idan abu yayi tsanani suna cikin jirgin ruwa guguru wato ruwa ya tashi ga iska suka za su halaka su koma suna roƙon Allah subhanahu wataala a takaice dai abin nufi da wannan aya Allah ta'ala yana tunatar da bayi ni'imominsa da irin yadda yake musu ni'ima amma daga baya bayi su zo su kaura cewa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala yake nuna mana cewa wannan bai dace ba musulmi ya zamanto haka ka roki Allah Allah ya baka ko ba tare da roƙo ba Allah ya baka ka zamanto bawa mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am
الذين تبعون من دون الله عباد
فليستجيبوا لهم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آلات يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون
نعم أنا تعالى كسي وأيشركون شن ينزو za su yi wa Allah shirka ma la yakhluqu shay'a da su hada da Allah ma la yakhluqu shay'a abinda ba zai iya halittar komai ba wa hum yukhluquna asali masuma halittar su ake yi kuma aya tana da alaka da ayar da ta gabata wannan ma yana daga cikin hujjojin malaman da suka ce fassara ta biyu da ake fassara ta biyu ma'ana ayar ta gabata zuriyar annabi adam ake nufi ba annabi adam ake nufi ba yana daga cikin dalilan su wannan ayar ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun ayar ta ci gaba da magana ne akan halin da kafiran Makka suke ciki zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayushrikuna shin yanzu za su yi wa Allah shirka za su hada shi da ma la yakhluqu shay'an da abinda ba zai halitta komai ba a hamza wannan da inkar Allah inkari yake musu bai dace ba bai halitta ba abinda kafiran Makka suke suna hada Allah Allah da wani kuma wanda suke wato hada Allah da shi ma la yakhluqu shay'an abinda ba zai iya halittar komai ba wannan abin inkari ne wannan abin mamaki ne domin a hankalce wanda yayi halittar shi ne wanda ya dace mai abota masa galibi a cikin alqur'ani Allah ta'ala yana hada bauta da halitta yana cewa ku bauta masa ku bauta wanda ya halitta ku ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ku bauta wa Allah da ya halicce ku ba ku nan ba ku san za ku zo ba Allah ya kaddara ya kawo ku ya halicce ku ya yi muku ni'ima to wannan Allah da ya yi muku wannan shi ne wanda ya cancanta a bauta masa al-istidlalu bi tauhidir rububiyyati ala tauhidil uluhiyyati wanda ya halicci sammai da kasai da mutane ya sauko da ruwa daga sama ku shuka ku samu arziki ku samu amfanin gona ku hayayyafa duk wannan shi yake yi to Allah da yake wannan shi ne ya cancanta a bauta masa to a yayin da suka bar wanda ya halicce su sun je suna bauta wanda bai da ikon halitta sai Allah yana musu inkari yana zargin su ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an shi yanzu suna hada Allah da wani suna hada Allah da abin da yake ba zai iya yin halitta ba wa hum yakhluquna kuma kansu suke bauta musu su ma halittar su ake yi shi ma halittar su ake yi bayan aka wani ne ya samar da shi kamata ya yi tunani shi wannan waye ya kawo shi waye shi to wanda ya halitta shi ya kamata a bauta masa to amma da yake sun kauce wa tafarkin Allah subhanahu wataala Allah ta'ala yake musu wannan a inkari malamai suka ce ayushrikuna fi'il mudari yadullu ala tajaddud aikin su nake na kullum abinda suke yake na kullum Allah ta'ala yake cewa wala yastati'una lahum nasra wala anfusuhum yansurun sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayanin halin gumakan nasu na farko ba su suka yi halitta ba su ma abin halitta ne baitin wannan wala yastati'una lahum nasran ba sa iya taimaka musu lahum damiri yana komawa ga kafiran Makka kafirai mushrikai gumakan nasu ba sa iya taimaka musu idan wani ya zalunce su ba sa iya kawar da wannan zalunci daga gare su idan wani ya kwace musu haƙƙin su ba za su iya karbo musu haƙƙin su ba wala anfusuhum yansurun kai ba ma taimakawa wanda suke bauta musu ba gumakan su ma kansu ba sa iya taimakawa kansu kuma yanda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladhina yad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubuhum dhubabu sha'an la yastanqidhuhum bas da ubatalib wal matlub su ma sa iya kansu komai ba sa iya kansu komai dake guma kai to mutumin da yake abin da yake ba zai iya amfanar da kansa ba zai iya kawar da cuta cutarwa daga kansa ba ta yaya mutum zai bauta masa da sunan neman amfani da sunan kawar da cuta to kunga wannan rashin hankali ne Imam Ibn Kathir daga shi wannan aya ya kawo labari na Amr Ibn al-Jamuh daya daga cikin mutanen Madina kafin ya musulunta, bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira yajin Madina, lokacin bai musulunta ba, daga bayan musulunta har ya shahada yakin Uhud. To yana da wani gunki, akwai dan sa Mu'az wanda ya musulunta da wani sahabi, sai su je su shafa wannan gunkin najasa, idan ya dawo gobe da safe sai zo ya wanke, yana ta nuna damuwa, ya ubangiji na waye maka wannan bulakanci, ya wanke shi ya sa masa turare, sai aje takobi a wurin, duk wanda yazo zai maka wannan da Allah ka kare kanka ga takobin nan, sai ya tafi su, da yaddare su dawo shafa masa najasa da komai, ya ci tafi su, gobe da safe yazo ya tarar an bata shi, sai ya wanke shi ya aje takobi ya tafi su. Wata ran suka zo suka dauki wannan gunkin, suka hada shi da mushin kare, suka daddaure su, sai suka zira su cikin kogi, cikin wannan ga cikin rijiya. Gare waya ya dawo ya nemi, bai ga inda gunkin sa yake ba, ita nema har sai je ya tarar da wannan gunkin a cikin rijiya, an zira su cikin rijiya, ya tsaya ya kalle wannan gunkin, ta anan sai Allah ya nufi shi da alkhairi, hankalin shi ya dawo jikin shi, yana cewa tallahi law kunta ilahan mustadan lam taku wal kalba jami'an fi qaran, na lansa da Allah in dai da gaske ne kai abun bauta ne, ka cancanci a bauta maka, ka gaskiya ina gani bai dace ba a ce kai Allah da kuma da kare an hada ku an daure ku a giya guda. To wannan bai kamata ya zamanta Allah ba, wannan ya zamanta sanadiyar mi sanadiyar shari'ar sa, Allah ya nufe shi da addinin musulunci ya musulunta. To shine Allah ta'ala yake cewa wala yastati'una lahum nasran, gumatansu na ba sa iya taimaka musu, ba ma taimaka wanda suke bauta musu ba, wala anfusuhum yansuru, su ma kansu ba sa iya taimaka musu. To Allah ta'ala wa'azi yake wa kafiran Makka, ba sa tunanin wannan, dan me ba su tunanin wannan ba? Allah ta'ala yake cewa wa in tad'uuhum ila al-huda, ku wadanda kuke bauta wa gumakan nan, idan kun kira su ila al-huda, zuwa ga shari'a, la yattabi'ukum, ba za su bi ku ba, dan ba sa ji, ba sa jin magana, ba su da hankali, ba za su iya su bi ku zuwa ga wannan shari'a da kuka kira su zuwa gare shi ba, dan haka nan sawa'un alaikum, daidai ne a gare ku, ad'awtumuhum, kun kira su zuwa ga shari'a, am antum samituna, ko kuma idan ku shiru ba ku kira su ba, duk da yake a gare ku ba wani amfani da wannan kiran da kuka yi musu a zai yi muku. Allah ta'ala ya ta amfani da zamirin uqala, Allah ta'ala ayu shirkuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluquna, kaga an kawo wato bamiri na masu hankali, wala yastati'una lahum nasra, duk wani duguma ka ake magana, anda a larabci ne haka ba alqur'ani ba, suka ce wala tastati'u lahum nasra, tunda duguma ka ba su da hankali. To shine malamai suka ce Allah ta'ala ya yi amfani da zamirin masu hankali domin su kafiran Makka sun dauke su tamkar masu hankali ne, kai a gurinsu sun fi ma masu hankali, tunda sun dauke su Allah, suna ganin za su yi musu amfani, za su jawo musu amfani, za su kawar da bala'i da zare su, kun ga anan sun ma fifita su akan masu hankali. To shine Allah ta'ala kamar yadda suka dauki gumakansu ya yi amfani da damiri kamar yadda su suka dauka. Allah ta'ala yake cewa wa in tad'uuhum ila al-huda la yattabi'uukum sawa'un 'alaykum ad'awtumuhum am antum samituna. Allah ta'ala yake cewa innal ladhina tad'uuna min dunillahi, lalle wadanda kuke kiransu kuke bauta musu, min dunillahi, ko ma bayan Allah, gumaka na mutane ne, ko na aljani ne, ko wanda suke bauta wa mala'iku, ko wanda suke bauta gumaku da duwatsu, ibadun amsalukum, bayi ne irin ku. Duk da cewa gumaka ba bayi ba ne, abin nufi a nan ma'ana halitta ne irin ku, Allah ne ya halicce su, amsalukum irin ku, ba sa yi amfana da kansu da komai, ba za su iya kawar da wata cuta daga gare su ba. Saboda haka fad'uuhum, ku kira su, falyastajibu lakum, sai su amsa muku idan za su iya. Wannan umarni amrni litta'jiz, ba wai Allah ta'ala yana so ne su je su bauta gumakan bane, a'a ta'ajiz ana so ne a nuna gazawar gumakan nasu ko kun kira su babu abin da za su yi muku idan ba ku yadda ba to ku je ku gada ku gani fad'uuhum ku kira su falyastajibu lakum su ansa muku kuma ba za su iya su amsa musu ba in kuntum sadiqina har idan kun kasance kuna da gaskiya wajen fadin ku cewa gumakan za su amfane ku in da gaskiya haka to ku kira su ku gada ku gani shin za ku samu wani amfani ba wani amfani za su samu a wannan Allah ta'ala ta'ajizi yake musu dangane da irin yadda suka fara maka suka dauka a wata ayar Allah ta'ala yake cewa in tad'uuhum la yasma'u du'aakum in ku kira su ba za su ji kiran da kuke musu ba walau sami'u kaddara ma sun ji mastajabu lakum ba za su amsa muku ba yawma alqiyamati yakfuruna bi shirkikum ran da shi alqiyama za su kafircewa shirkin da kuka yi musu an gane duk wannan Allah ta'ala wato yana so ne ya nuna musu a aikace abinda suna ji suna gani a gabansu wani sa'ali maguma kan masu suka yi da hannunsu abinda ka yi da hannunka dan ba irin wato batan basira ba dan adam dama idan Allah ta'ala ya toshe masa basira gara dabba bambancin mutum da dabba shine mai hankali to dan adam lokacin da ba zai amfani da wannan hankalin ba sai ya koma ya zama to me gara dabba to shi yasa Allah ta'ala yake ulaika kal an'ami bal hum adall shi wannan kamar dabbobi suke sai Allah ta'ala yake ai gara dabbar domin ita ba bata hankali ba babu umurni da hani akanta amma Allah ta'ala ya zabi dan adam wanda ka karramna bani adam Allah ya mutunta shi ya bashi hankali wanda zai iya bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya amma ya kasa amfani da wannan hankali har ya koma ya zama ta gara dabba dan me dan bai amfani da hankalin da Allah ta'ala ya bashi ba to shine Allah ta'ala ya kawo wannan misalai duka yake so ya nuna musu cewa fa su bar wadannan gumakan su koma su bautawa Allah shi kadai wanda ya halicce su wanda zai amfanar da su wanda shine zai iya kawar da cuta ko bala'i daga gare su to Allah samu dace lokaci yayi ku kina ga wannan aya ba mu samu dawo mu shige ta ba alahum arjulun yamshuna biha zamu tsaya a nan da fatan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladarsa gaba daya abinda muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba ɗayan mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zama lafiya wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi Allah ya sanya imani da tausayi da adalci a zakatun shugabannin mu masu bukata na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu bukatun su na alkhairi marasa lafiya ya Allah ka ba su lafiya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka